الله يا الله نرجع الله نكيني نرجع بروتك تمت هوا كل ما تبياني كذا كل ما تبياني كذا
madan cibo wallahi tallahi ba karamin nakasu bace ga gwamnatin shugaba Buhari a ci ba za a iya lokacin koda information ne na cewar ba su raye ko suna raye ya kamata su wannan information
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya gobe juma'a idan Allah ubangiji ya nuna mana ake cika shekaru 3 tir da sati ƴan mata 276 daga makarantar sakandare ta garin Tibok dake jihar Borno wadanda suke cikin dalibai 530 dake ajin ƙarshe daga ƙauyuka biyu da aka tara a makarantar domin su rubuta jarabawa makoni 4 bayan rufe dukkan makarantu a jihar bisa dalilan tsaro 57 daga cikin daliban da aka sace suka samu tserewa daga hannun mahara a cikin daren da aka sace su galibi ta wajen durkowa daga motar da aka kwashe su tun daga wancan lokaci zuwa yau ƴan mata 81 suka samu kubuta daga hannun kungiyar inda daga ciki waɗanda suka dawo da ciki waɗansu kuma da kananan jarirai a hannu yanzu haka dai dalibai 195 ne suka rage hannun kungiyar Boko Haram waɗanda ba a san ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba To tunda aka sace ƴan matan da kungiyoyin rajin ƴanci a cike da wajen Najeriya suka rika gudanar da gangami daban-daban domin matsawa hukumomi a Najeriya lamba su ƙara ƙaimi wajen ceto ƴan matan wannan gangami shine ya haifar da kafa kungiyar nan da ake kira Bring Back Our Girls kungiyar gwagwarmayar ƴancin ƴan matan Tibok wadda ta bude dandalin gangamin dindindin a dandalin Unity Fountain dake tsakiyar birnin tarayya Abuja Kungiyar wadda tsohuwar ministan ilimi Madam Obi Ezekwesili ke jagoranta ta samu goyon bayan waɗansu kungiyoyi a Najeriya waɗanda kamar uwar kungiyar suka rika gudanar da gangami a birane daban-daban na ƙasar. Yayin da ake cika shekaru 3 da sace ƴan matan, kungiyar Bring Back Our Girls ta shirya jerin ayyukan da za a gudanar da suka hada da jawabai domin ƙara zabar da hukumomin Najeriya kan wannan batu na ceto ƴan matan Tibok. A nan Amurka, wata ƴan majalisar wakilai da ake kira Mama ƴan matan Tibok Frederica Wilson, ita ma tana tsayin daka wajen jawo hankali kan wannan batu. Ta ce karamci ne a gare mu, mu zama abin da za a iya kira jakadan ƴan matan da aka sace a makarantarsu a Tibok shekaru 3 da suka shige. Barista Maryam Ahmed memba ce a guda daga cikin kungiyoyin da ke gwagwarmayar ceto ƴan matan Tibok a jihar Kano ta kuma yi wa wakilin Mahmud Ibrahim Kori bayani kan wannan fafatuka.
Muna jin labarai ana ta yaki da ita ainihin Boko Haram amma har yanzu gwamnati ta yi shiru akan batu na ƴan matan Tibok duk da cewa yanzu a cikin mutane 276 wanda suka dauke a shekara ta 2014 yanzu saura ina ga akalla ƴan mata 195 wanda a da baya shi shugaba mai ci a yanzu yayi mana alƙawarin cewa zai iya bakin kokarinsa don ganin cewa sun shigo kuma a jawabinsa da yayi na karban mulki bayani yayi akan cewa dan har waɗannan ƴan mata ba su dawo ba fada akan Boko Haram bata samu galaba ba kenan matsayin mu na mata tunanin da zamu yi a nan wurin shine wani irin hali waɗannan ƴan mata suke ciki shekara 3 akalla kenan yanzu ba sa gaban iyayensu ba sa gaban ƴan uwansu babu wanda ya san halin da suke ciki babu batun ilimi babu wanda ya san lafiyansu balantana yanayin da suke ciki mu a namu tunanin a nan gurin shine muna kira ga gwamnati akan ta rage dantse akan alƙawarurukan da ta dauka na ci gaba ko kuma ince na nemo yaran nan ta kuma dada rage dantse dan ganin cewa wannan alƙawarurukan ta cikawa al'ummar Najeriya gaba ki da
wannan ina nufin kaman ba ku gamsu da adadin waɗanda aka ce an AN2 ba kenan
to ran tai dade an yi magana akan mutane 276 waɗanda ma aka dauka a tashi ɗaya kenan banda mutanen da aka dauka daga babbaya to yanzu a kalla sauran mutane 197 wanda ko rabi ba a je ba
ce magana ta gwamnati da kuke cewa ƴan mata nan na ci ba da ma sauran mata da ƴan mata da yawanci ƴan Boko Haram nan suka tafi da su ba san inda suke ba
ina tunanin alwashin da muka ci shine kan cewa ƴan matan nan su dawo idan ba su dawo ba a mana bayani kan me ya same su iyayen su samu kwanciyar hankali game da yanayin ko halin da iyayen su suke saboda mu zuma yanzu muka fara tsayo akan batu na nemo ɗan matan Chibok insha Allah
to amma kuma da Nura Iroma Aji na kungiyar Sisrak ya ce gwamnati na tafiyar hawainiya ga yunkurin kyanto ɗan matan na Chibok da sauran mata da ɗan Boko Haram suka yi garkuwa da su
abin takeici ne da yake cike da mamaki sosai a cikin sa saboda mu fahimtar mu gwamnati duk a duk cikin al'ummar da take tana da ido a ko'ina kuma tun daga 14 daren 14 ga 15 ga watan Afrilu na 2014 na lokacin da aka ɗebi yaron kenan wanda ko a wani lokacin alƙalluma sun ta karo da juna akan mutum nawa aka kwashe amma a ƙarshe dai su hukumomin 'yan sanda na ƙasa sun ba da wannan mutum 276 tun daga wani lokaci zuwa yanzu akwai hujjoji a ƙasa wanda an shigo an taimaka wa gwamnati an gano alamun inda suke an haskaka ma gwamnati ta yi wani abu a kai tun waccan gwamnati da shi shugaba Jonathan ya shugabanta ba wani abu ne ya sa kawo yanzu ba a iya samu yaran nan ba illa kasawa ta gwamnati
kamar za a iya cewa an dan samu ci gaba musamman la'akari da cewa a watannin da suka shuɗe mun ji cewa an samu 1-2 zuwa har 10 ma na 'yan matan nan da aka ce an samu nasarar 'yan toast
to an samu ci gaba a ina eh an samu mata na kyautu da tan 23 ne ko 20 amma magana da ake shine gwamnati fa tana cewa ta share Sambisa Forest so suna ina wannan matsala fa ta fi karfin matakin gwamnatin Najeriya kawai sai an yi hadaka su kansu international community sun kafa dalili saboda ba su ba da goyon bayan da ya kamata ba yadda campaign din nan ya fara fada shugaban kasa na wata kasa da ke mashahuriya a duniya yanzu da ba su daga wannan takardar ta wannan kamfe ba dan me za a koma rike hannu a hada karfi da karfi a tarfasa gwamnatin Najeriya sai ta kida antibi saboda kuna da wannan universal declaration of human rights duk kasashen duniya ne mafi kadan ne wanda kai virtually all of them sun saka hannu a kansa sun rataba hannu wato ni abinda wannan shekara uku na fahimta da ita duk da kai kawon da ƙungiyoyin namu suka kai gaskiya wuna da akwai sauran runa aka ba ko zan harka gudanar da mulki a ƙasar nan ba a da cikakken bayani akan yadda ma mutane ke zamantakewa su a cikin ƙasar nan wala Allah ana da shi sai yadda aga dama ake yi da wannan jawaban wala Allah ba a da shi sai tsirari da ake da shi ake gudanar da aiki na tsaro a ƙasar nan akan ƴan matan Chibok wallahi tallahi ba karamin na kasu bace ga gwamnatin shugaba Buhari a ci ba za a iya locating koda information ne na cewa ba su raye ko suna raye ya kamata su samu wannan information sannan a zauna a yi jajjadoli da ya kamata a ga al'umma saboda an ɗebe mutane an ɗebe kuɗin al'umma duk ba a samu cikakken bayani akan yadda ake wajen maganar dawo da su ko ina suke wasu an zarge su an kai su gaban kotu kotun nan tana cancin ta wanke wance da wanke wannan gobe gwamnati gaba ɗaya ba alƙibla wato Chibok girls nan ba wasu kaɗai aka kwashe ba misali ne na mata ɗaruruwa da aka kwashe abubuwan ta'aza na abin alhini na cin zarafin ɗan adam da ya faru a cikin wannan yaƙi na Boko Haram da ake wanda gwamnati ta tsaya ta kasa ta zama ta yi abin da yake shine kundin tsarin mulki yake ta yi
a kalaman shugaban kasa ya ce a baya can cewa yaƙin su da Boko Haram ba zai cika ba har sai sun yanto ƴan matan Chibok idan ka kwatanta wancan lafazi na shugaba Buhari da halin da ake ciki me zaka ce
wato ai kamar ka ce ne lokacin da aka ba shi karagar mulki ya ce shi ba na kowa bane shi na kowa ne ma'ana ba sani ba sabo adalci zai yi kuma da abin da muke gani yanzu magana gaskiya waccan magana wala Allah cikin siyasa yayi ta amma gashi ba a cin wannan buri ba
shi kuwa lauyan kare haƙƙin marasa galihu a nan Kano barista Audu Bulama Bukar cewa yake
gaskiya a fahimta ta wato ci gaba da neman waɗannan yara na Chibok na da matukar amfani kuma ina ƙarfafa gwamnati gwiwa cewa a yi dinne yiwuwa a tabbatar da cewa an samu inda yaran nan suke in suna raye kuma ba sa raye iyayensu su san cewa ba sa raye domin hankalinsu ya kwanta sai dai daidai lokacin da ake wannan to kuma bai kamata a manta da cewa akwai mata da yawa da wannan rikici ya mayar zawarawa akwai yara da yawa da wannan rikici ya mayar marayu akwai magidanta da yawa da wannan rikici ya raba su da iyalansu sannan kuma ya daidaita al'umma ya lalata ma mutane tattalin arziki ya sa mutane sun bar garuruwansu da yawa yanzu suna zaune wato a matsayin yan gudun hijira a cikin kasarsu kuma mutane maganan miliyoyi ake yi yana da matukar muhimmanci gwamnati ta sake maida hankalinta gurin waɗannan mutane domin su ma a gyara rayuwarsu a ceto ta daga cikin wannan wato rubucewa da take gaba da daidai lokacin da kuma ake ci gaba da neman yara
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke cewa Allah hada sauran ƴan matan Chibok 195 da kuma dukkan waɗanda kungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da dangin su lami lafiya muna kuma ƙara jinjinawa kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a da suka jajirce kan wannan batu musamman kungiyar Brimback Awagar Allah ya sa haƙarku ta cimma ruwa da alheri
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komai dan su miki ashe mu maza ba